Saka mai wuya.
Zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi. An yi kiso ne kan kwarkwata. Yanzu kai ya shiga kaikayi.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakin mai yura. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku kashi na biyu na tattaunawa ko kuma muhawara da muke game da abubuwan da ke jawo tashi-tashin hankali da ke lakuma rayuka da yawa a cikin jihar Plateau. A cikin wannan shiri na yau na biyu din, zamu duba rawar da gwamnatocin tarayya da na jihohi suke takawa da magana alaka da ke tsakanin musulmi da kiristocin Najeriya da kuma magana zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba. Amma kafin mu tsunduma a cikin ita muhawara kanta ta biyu, bari mu fara jin ra'ayoyin wasu ƴan jihar Plateau din game da wannan al'amari.
Sunana Umar Faruk Musa, ɗaya daga cikin jami'in game da kungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da ci gaba a cikin jihar Plateau. Wato ala hakika abin da ke faruwa jihar Plateau yanzu shine akwai abin da ake kira jiƙaƙƙiya a ƙasa. Jiƙaƙƙiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jiƙaƙƙiya, gama duk abin da ake akan ramuwa ne. ramuko ne shike haifar da mana damuwa. Akwai bukatar da a zauna a samu da taswira ta hakika da kuma ta gaskiya akan yafiya. Ba kawai a zo a ce an zauna an sanya hannu akan yafiya an yafe a an yafe me zai biyo baya, me ake hanga a gaba, su waye da waye ke da hannu a ciki, sannan ina ne abubuwan da aka kuskure ko abubuwan da aka saba ko kuma inda ake gani akwai wasu gurabe da suke bukatar cikewa.
Sunana Ruth Yohana Madugu. To a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu bane, matasa ne waɗanda ba su da aikin yi, sun gama makaranta ma ba abin yi, amma nasu wasu ba Krista ba, suna kiran kansu Krista, wasu ma ba musulman kwarai ba ma amma suna kiran kansu musulmai, sun rasa abin yi, suna neman inda za su samu tashin hankali don su je kawai su yi tafasa shagunan mutane, suna ɗeɗɗeba kaya, suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya. To wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin waɗannan tashin hankali. So daga an ɗan taɓa Krista, ko da ma ba Kristan kwarai ba, daman already suna da wannan cikin, sai kaga waɗannan yaran suna da wannan haushin, sai kaga sun tashi sai su ce sai sun je ramako. Amma nan da an sama musu abubuwan yi, ina ga ba za a samu waɗannan tashin hankali ba. Ko da an tashin hankali ya zo, already suna da abun yi, ba za su yadda wani abun da zai ɓata musu hanyar samunsu ya shigo ciki har ya ɗaga musu hankali ba.
Haka ne, tun zuba ɗin haɗa ku da Zainab Babaji da baƙin nata wato Bitrus Kazal, tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Plateau, da kuma Ibrahim Baba Hassan, ɗan majalisar dokokin jihar, na yanzu domin ci gaban wannan muhara da za ta dubi sassalar wannan likita na jihar Plateau ɗin. Zainab, ja mu ji.
Honorable Kazai, shi Baba Hassan ya yi maganar cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya, dole a yaba mata. Ina ra'ayinka kan haka?
Na saurare shi da kyau, na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi. Ni a ra'ayina gwamnati ta ce ta kawo zaman lafiya, ni kuma a ra'ayina ana son zaman lafiya mai daurewa. Yawa, saboda zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi, an yi kiso ne kan kwarkwata, yanzu kai ya shiga kaikayi. Saboda an
yi ba adalci a cikin wannan
adalci kwarai mana zan na fari, ake yawan magana ai matafiya ne suka shiga hanya aka karkashe su, amma an mance kamun matafiyan nan su mutu, mutane sun wuce dari a kasan irigo da aka mutu, sai ya kasance baka ji shi a labari ba, baka ji hukuma ta yi magana ba, shugaban kasa bai ce komai ba, gwamna ko uffan bai ce ba, bai je ziyara ba, bai je gaisuwa ba, bai kai kayan alatu ko abubuwan taimako a kayan agaji ba, wallahi ko sisi bai kai ba. Kenan a cikin zuciyan jama'a ana ganin kamar akwai wani rashin adalci. To wannan rashin adalci na cancan kwance a ƙasa, Jos crisis da ake rigingimin da ake samu a Jos ba damuwan kwanan nan bane, akwai abubuwa da suka kawo shi. Waɗannan abubuwa in ba a yi maganin su tsakani da Allah an kwatanta wa juna adalci ba, za a daɗe ana ganinta. To wani sa'in wallahi ko kun yi labarin ma sai mu yi mamaki, sai ana ta ce kashe mutane a ruguba waɗanda aka yi a Yalwan Zangofa, waɗanda aka yi a Basafa, waɗanda aka yi a Riyo, wanda aka yi a Mungu, wanda aka ce sarakuna a Boko, ya ba mu ji labarin su ba, rai ne. Haka mu muka doka dan Adam komin akidansa, komin addininsa, komin kabilansa, halittan Allah ne, babu mahaluki da yake da izini ya doke ran kowa, Allah ya hana.
Honorable Baba Hassan, bari dawo gare ka. Yayi batutuwa masu muhimmanci, musamman an samu rikita-rikitan na a ƙauyuka inda aka kashe mutane da dama. To musamman a cikin garin nan, yanda idan abu ya fara kamar yadda yayi bayanin a Yalwan Zangan bayan abin da ya faru a Rukuba Road, an samu kashe mutane. Kana ganin kamar yana da nasaba da wato batun ɗan ƙasa da baƙo da dama tuntuntuni aka daɗe ana yin shi a jihar Plateau?
Wannan rikicin ba zan sa shi akan wai ɗan ƙasa da baƙo ba. Zan sa wannan rikicin akan ana ganin wai an ɗauki ramako kenan, ko baka ba abin da ya faru a ramakon gayya, wanda duka mai cikakken hankali ba zai so wannan abin ba. Kamar yadda na gaya miki, constituency na yayi suna kwance, aka ji aka faru musu, kowaye yayi, ko me addinin shi, ko me kabilan shi, bai kyauta ba, ba abin kyau bane kuma.
To amma a cikin Just idan kai magana akwai wannan matsala ta dan ƙasa, ni ba ko ne, a'a ba a bani takardan shaidan zama ni dan Just bane, bayan kakana an haife shi a nan Just ne. Kana ganin kaman shi ma dai yana da nasaba da irin rikita-rikitan da ake samu, musamman banda ma a ce abin da ake samu a karkara, amma a cikin gari yana da har yanzu mutane suna irin wannan tunani.
To lallai kan wannan iya ɗaya daga cikin abin da ke dawo mutane, wanda ba wani bane zai duba sai constitution na ƙasa, ko ba gaskiya ba? Wani zai ce wani da ya, saboda wani zai ce kamar ni da kike ni da nake zauna nan wajen, ni ba san ko ina ba, sai Just ko ya kike da ni ba inda na sani, sai Just, ko ba gaskiya ba? To kin ga abin da ake wa dan Just ne, zan ce ni ma a yi min. Wannan iya daga cikin dama wanda is a constitutional problem, wanda dole sai an dauko shi da constitution.
To amma idan ka duba har yanzu akwai, duk da yake kila ko mutane ba su fahimta bane na cewa kafin a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa, mutane suna ganin kaman tunda kakana an haife shi a nan na zauna, ba inda zan tafi, dole a bani shaidan zama ɗan Just, sannan kuma dole a bamu mulkin wannan ƙaramar hukuma. Kana ganin kaman har yanzu mutane sun fahimta wato abin da ake ciki?
Wato in kin duba shi zabe ai baya zuwa da akwai dokan da aka sa, akwai shekarun da in ka kai ni da nake zauna nan, shi sa nake wakiltar shi, yana ni ina wakiltar shi yau shekara 13, ko ba gaskiya ba? Menene ai doka ne ta kawo haka? Ai mun fito mun nemi zabe da mutane da yawa wanda ni na samu, saboda haka ni ba zan kawo wannan magana ba sausau. Na san ni mutanen Plateau sun yarda da ni, sun zabe ni, kuma ni nake wakiltar su yau shekara 13.
To honorable Kazai, ina dangantakar musulmi da krista musamman a nan cikin Jos?
To wannan magana ina duk da a ce shugabannin addini su za su fi ni ansa, saboda gaskiya duk wannan abu ba shi ne ma ainihin damuwan ba, da shi ake amfani. Daidai ne maganan addini a Jos, daidai ne ka sa wuta a busasshiyar itace sai ka kawo fetur ka zuba mai, ko ka kawo gas haka, ko kalanzir haka ka zuba mai, ka kara ne kawai. Amma ainihin damuwan na nan a ƙasa kawai.
Menene ainihin damuwan?
Kike magana a kin yi zancen ɗan ƙasa da wanda ba ainihin ɗan ƙasa ba, a kin yi maganan nan. Wannan ma ciwo ne da ya taso bisa ga yanayin dokan mu. Domin a Najeriya in kana da takardar shaida ɗan ƙasa, akwai abin da za a ba wa ɗan ƙasa da kai ba za ka samu ba. Kuma ba a Jos ba ne wannan hali ya tabbata. A Lagos za ka same shi haka, a Kano za ka same shi haka, a Ibadan za ka same shi haka, haka kuma a Edo. Zan ba ki misali. ke kina gani saboda Allah saboda Annabi ni din nan kawata da take bina an haife ta a Goza shikenan sai mu yi shekaru 300 a Goza jikokin jikokin mu sana Goza sai a ce wai ni ba jari dai a ce na ci sarautan Goza zai yi ba zai yi ba yawa wannan kuma a dokance ana ce da shi yana karkashin abin da ake kira residual list wato gwamnatin tarayya ba ta iya doka akan ta sai jaha maganan sarautan gargajiya misali to dokar kasar mu ta tanadar cewa da takardan shaidan dan kasa ne za a dibi soji da shi za a dibi custom da shi za a dibi waye yan NNPC su waye da shi za a diba su sojan nan to muna ganin gunda ake rashin adalci shine mu da muke ganin mu yan kasa baka samu anan ba a waje baka samu ba ko ba haka ba shi kuma wanda yazo ya samu a waje ya samu anan kai ka ci me adabi'an Najeriya ba na Jos ba wajib ne wajib ne in ka zo ka samu mutun a gida dole ka mutunta shi
to ga shi kuma malaman sanunku da kokari sai Allah ya kama rana wato zamu zo mu ci gaba da duba waɗannan matsaloli din wanda kuma daga cikin abubuwan da zamu duba akwai hada ci gaban duba ita maganar zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba da abinda mutum zai iya samu ko da ta fuskar talautu ne ko na siyasa ne da sauransu sannan kuma zamu kawo muku wani misali da ya shafi tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawon da yake dan wannan jiha ne amma kuma lokacin da ya tashi taba siyasa yayi wani abin da ya ba mutane mamaki yaya ko maganar Fulani da makiyaya da likitan su duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba a shirin mu mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu kama da dinsu bakin namu wato Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Baba Hassan da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji ni ne Ali Mustafa Sokoti ke fatan mu ba ku lafiya daga Washington DC sai anjima.